Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya Jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon Amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alol da kuma Niya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin muku marhabin lalle cikin shirin dare daga nan sashin Hausa na Murya Amurka. Ba labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamin nan za ku ji Allah wadai da wasu ƴan jamhuriyar Niger suke yi wa wakilan majalisar dokokin kasar kan yunkurin su na soke dokar da ta hana su yin kwangida. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Wasu sabbin alƙaluman ƙuri'u na nuna cewa tuni Amurkawa wajen miliyan 33 suka kada ƙuri'unsu na zaben shugaban ƙasa wanda ya baiwa masu hasashe damar faɗin wanda suke jin shine zai fi nasara a wannan takarar da ke kara tsamari. Wannan na nufin kenan wajen rubu'i ko ɗaya bisa huɗu na masu kada wato ƙuri'a sun riga sun kada. Duk da yake ƴan takarar da mashahuran magoya bayansu na takara kaina a faɗin ƙasar suna ta yaƙi neman zaɓe na ƙarshe gabanin zaɓen da za a yi a hukumance ranar Talata. Masu nazarin al'amuran zaɓe sun ce ƙuri'un da aka kaɗa da wuri a Colorado da Nevada da Virginia sun fara ja'a ne ga ƴar takarar Democrat wato Hillary Clinton, wadda kwamitin yaƙin neman zaɓenta ya fi yawan ma'aikata a ƙasa don kai masu buƙatar kaɗa ƙuri'a a wajen zaɓe. To amma da alamar tana da wata matsala a yankin tsakiyar ƙasar, ciki har da Ohio, inda mutane ƙalilan ne suka kaɗa ƙuri'a da wuri, inda aka kwatanta wato idan aka kwatanta da zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata. Kowace daga cikin jihohi 50 ta tsara dokokinta na zaɓe da wuri, yayin da saura kwanaki uku kawai a akasari Amurkawa wato akasarin Amurkawa su kaɗa ƙuri'unsu. Ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna cewa ƴan takarar biyu na daɗa yin kunnen doki. Kiyasin Real Clear Politics ya nuna cewa Hillary Clinton da ɗan takarar Democrat wato Trump wato Republican Trump wato ita a wannan ɗan takarar Republican Trump suna da kusan maki ɗaya, inda Clinton ke da 46.6 akasin 44.8 na Trump. Haka zalika takarar da ta baiwa Trump a jihohin da ke da wato ke da muhimmanci ya ragu sosai. Wani harin da aka kai ta mota daura da ginin majalisar dokokin Somalia a Mogadishu babban birnin kasar a yau dinnan Asabar ya halaka mutane akalla uku ya kuma raunata akalla shida a cewar wani jami'in tsaro da kuma wani gannau. Wata mota dauke da bamabamai ta afka kan wurin duba ababen hawa wanda ke kusa da ginin majalisar dokoki. An samu mace-mace da jejiyan raunuka, to amma a yanzu ba ta wato adadi ba ake ta kokarin ceto waɗanda suka samu raunuka ake. Abinda Abdifital Umar Haladi ya gaya ma wato masu neman bayani kenan. To amma Adam Muhammad Hassan, wani jami'in 'yan sanda wanda ke cikin waɗanda suka kai ɗaukin gaggawa da farko, ya ce ya ga gawarwakin sojoji biyu da kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake kyautata zatonsu suka kai harin, da kuma sojojin gwamnati da suka ji rauni su aƙalla shida. Jami'an sojan Najeriya sun ce sojojin ƙasar sun sake ceto ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da 'yan Boko Haram masu tsauraran ra'ayin addini suka sato daga garin Chibok sama da shekaru biyu da suka gabata. Wani mai magana da yawun sojin ya faɗi yau Asabar cewa an gano yarinyar ne da daren jiya jama'a a garin Folka da ke jihar Borno, lokacin da sojoji ke binciken waɗanda suka tsere daga sansanonin Boko Haram da ke dajin Sambisa. Mai magana da yawun sojin ya ce an sami yarinyar ne ɗauke da wani jinjiri. Wani wato gwamnatin Najeriya dai ta yi nasarar ceto 21 daga cikin ɗalibai 'yan matan nan na Chibok a watan jiya.
Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Za ku ji shawarwarin wasu 'yan Najeriya kan yadda za a maido da zaman lafiya tsakanin al'umma. Kamar nan bari mu garzaya Jamhuriyar Nijar, inda 'yan ƙasar ke ci gaba da nuna adawa da shirin da aka ce 'yan majalisar dokokin ƙasar suke shirin ɗauka na kawar da dokar da ta hana su gudanar da ayyukan kwangila yayin suna wakilan jama'a. Ga cigaban wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Sai dai fa har da waɗanda ke jam'iyyoyi guda da masu rinjaye a majalisar dokokin ta ƙasa da ke neman canza wannan dokar suna cigaba da nuna takaicinsu na ganin wakilansu na ɗaukar ire-iren waɗannan matakan, kamar yanda Malam Habibu Mai Gujiya Kusa a jam'iyyar MNSD nasara reshen birnin Kwanni da ta shiga gwamnati a baya-bayan nan ya shaida mini.
Fetare wannan doka duka da hannun kowa da kowa an kai ta. To da an kai ta a lokacin nan babu wanda hito yace bata yi ba. Sai yanzu da sun kaga alamar ba su samun cewa suka san su hito ta bayan hoge su hidda wannan doka. Na Allah wadai da wannan mataki da suka so su dauka. Saboda ba mataki na wanda zai gyara ƙasa ba. Tun da kaga albashin su sannan kuma ga wannan kwangila suka san su dauka. Kaga sai aita cewa. Kina abinda muka so in aikin kwangila suka so duk dan majalisa wanda kasan shi aikin kwangila sai shi marabu. Shi aje wannan kujera tashi shi ba mataimaki ne. Shi ce shi ya shiga wurin bidan kwangila. Ba amsa kwangila mun ka iza su majalisa ba, abinda mun ka iza su majalisa su kare dokoki na ƙasa da kuma kare haƙƙin talakawa sun ka zabe su. In sun ga gwamnati zai yi wani abu wanda ya saba ma doka su yi magana. In sun ga kuma za a yi wata doka wadda za ta kawo mu talakawa wahala ta yi tsaye su hana. Shine mun kai siwaci da wannan masu wannan bukata, ai mun san su ƴan tsiraru ne wanda sun ka saba samu wutan gara basa suna ko yanzu kusa su dawo su hidda wannan doka. Ai ba duka ne ƴan majalisa ke goyen ba wannan doka ba.
Ana iya cewa anan ƙasa a cikin ƙasar ƴan siyasa sam basu yi ra'ayi guda ba da manyansu da ke majalisar dokoki ta ƙasa waɗanda ke neman ganin an shafe wannan dokar da ke hana su karɓar kwangila daga gwamnati. Domin a ɓangaren 'yan adawa ma kamar a waɗansu daga cikin masu mulkin a nan birnin Kwanni na nuna ra'ayin ya zo guda, kamar yadda Isa Mare na jam'iyyar Modern Lumana Afrika mai adawa reshen birnin Kwanni ke cewa
tunda sun nuna kanunsu na suka so ba talaka suka so ba, talaka sun ka zabe su sun ka shawo assembly dan abincin da aka samu ana ba talaka su kongila kuma sun ce a ba su. Shin wanda sun ka zabe su bayan su nan koko zama za mu yi kana dauka kudi na assembly kuma kongila ta tuka tare ka dauka, to shi ko ne sun ka bi su ce mi? To Allah jama'a ka din nan babu adalci. Sun nuna su suka su arista kansu da diyan su kai da ka bi su kile sai ka muta jawa ma dan bushin ka gidanka ko in ka za mu kama shi ka tana komo gida te ne shi talaka ba san ma umhanin siyasa ba, in haka za a yi yanzu ka lissa gani ni na kama ma dan ka samu ile dan ka sanje kwadan da nake ka samu na ka ci mu ga aiki wani aiki take kai da kungila na samu take in dai in samu in ni samu ni ko ba wannan abu, to ka ce kai za a ba ita na tayi sun nuna kansu kaso sun nuna ba su kishin talaka kanu su kaso kawai ka dauke kudi da wata kuma ka samu kungila kun kutare ku dauka, to su kun sun ka bi su sun ka bi ko su ci kasa bai ba duk aiki ne zalunci ne kawai din ba zalunci ba ka dau dibtai an baka kana assembly kuma kungila kun ka ci baka, to shi kuma wanda ya bi ka sharwa ko kuma za ka yi ka dau mukami ka dau kasuwanci to shi kun da ya bi ka in dan ka sona shi kun bi zai.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashi Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga Jimmai Ali da shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya 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 madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin ne shiri ne da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. Za mu ci gaba da jin ra'ayin wasu mutane akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori shine ya samo mana wannan tsarabar.
Suna na Said Jibril. Mafita a zauna lafiya, a daina nuna bambanci tsakanin yare da yare, a daina nuna bambancin addini, kowa ya rungumi juna irin yanda kakanni na da suka zauna. Mu'amala irin na zama da kewa tsakanin musulmai da krista da waɗanda ma ba su da addini sun zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya, shi nake ganin aka ɗauko wannan tsarin za a samu mafita, a samu kuma kyakkyawan Najeriya ɗaya.
Sunana na Allah lawa.
Ya kake ganin za a samu mafita game da halin rikici nan da can a Najeriya da sunan yare ko addini ko kabilanci?
Mafita guda ɗaya ne, kowa ya mutunta addinin kowa, kamar inda iyayenmu da kakanninmu suka zauna aka zauna lafiya ba wannan fitintunu, saboda kowa ya mutunta kowa, ka abin ba bambancin yare ko na addini ko na abu, to wannan in akai wannan to za a zauna lafiya, kuma Najeriya za ta zauna ɗaya insha Allah.
Sunana Hajara Ado. To abin da nake gani za a samu mafita shine, misali kamar yanzu mu abin ma yana janyo hada gurbacewar tarbiya. Kaga kamar tarbiya yanzu akan iyaye mata take. Ya kamata iyaye mata mu daure, mu bada dantse, mu janyo ƴaƴanmu a jikinmu, especially ƴaƴa mata, mu dade gina musu tarbiya irin ta iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka bayar a da. Ko ba gaskiya ba, idan muka daure muna ba wa ƴaƴanmu tarbiya, to duk waɗannan rikicin da lalacewar yara za a dan samu rangwamen abubuwa da suke ta faruwa barkatai ga sunan daban-daban a gari da suke faruwa.
Sunana Abubakar Sani, kofan Mazugal, Dala. To mafita akai a bangaren abin da ya shafi addini da tashin-tashina da ake faruwa, kamata yayi ya kasance cewar tsakanin kowane bangare, bangaren izala ko dariƙa dai da shauransu, su zo su haɗu a kan magana kalma ɗaya, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To idan aka samu wannan za a samu kyakkyawar mafita.
To a bangaren sauran faɗan ƙabilanci, faɗa ka ji ƙabila kaza da ƙabila kaza ana faɗa, me kake ganin mafita?
Babban matsala a kai dai na farko dai gwamnati, kamata ya a ce gwamnati ta bawa matasa ayyukan yi, da zaran an samu wannan za a dan sami mafita akai.
Su kuma fa mutane, misali a bangaren su, me kake ganin ya kamata su yi a karan kansu?
Kamata ya zamanto cewar mutane su da kansu su samu su hada ungiyoyi waɗanda za su dinga tsawatarwa matasa da shauran ƙananan yara kamar shekara 17 zuwa 18. Ya kasance cewa a ungiyar nan a samu dattawa kamar a unguwanni da local government dai da shauran ƙauyuka waɗanda za su dinga tsawatarwa da yara, kuma su dinga kulawa da ƴaƴayensu waɗanda suke mu'amala da su. To wannan ni dai ina ganin cewa idan gwamnati ta kula da wannan, to tabbas za a samu mafita a nan.
Sunana Hajiya Lami Bakwaya Kasai, ni ce National President ta Enlightenment and Empowerment of Northern Women Initiative.
Ya kike ganin za a samu mafita wajen kawo ƙarshen faɗan ƙabilanci da na addini da sauran abubuwa na tarzoma a Najeriya?
A gaskiya a lokacin adda yanda shugabanninmu suke yi da junansu, kamar su Sir Ahmadu Bello Sardauna of Sokoto da shi Zik of Africa da Awolowo, suna tafiya ne a tare, kuma kowa yana ganin mutuncin juna, kuma kowa yana da control ɗin mutanensa, yadda in ka gaya mutanenka abin da ya kamata mu ne daidai, mutanenka suna biye da kai. Kuma su sun zauna da bilhaki da gaskiya, sun zauna within their self da kowa lafiya da kuma mutanensu. Idan dai har za a koma tsari irin waɗanda zaman lafiyar da su Sardauna da su Awolo da Zik shugabanni suka yi a tsakaninsu, to lallai za a samu bambance-bambance a kawo ƙarshen wannan bambance-bambance na tribalism da faɗan ƙabilancin nan da ake.
To su kuma ƴan ƙasa me ya kamata su yi?
ƴan ƙasa kamata yi a kan kansu, su ma kamata yi su koma kamar yadda shugabannin na baya suka yi. Ba abin duniya ne a gabansu ba, ƙasa ce a gabansu. Idan sun dawo sun sa ƙasa a gabansu, dole mutanensu su ma za su zama masu biyayya, kuma za a koma irin zama na da da ake na kwanciyar hankali da sanin mutuncin juna.
Sunana Sharifatu. Ina ganin sai an daina corruption, kuma an haɗa kai kamar yadda ƴan baya suka yi. Abinda dai nake gani kenan kawai.
Haɗa kai kamar ya?
Haɗa kai a zaman tsintsiya ɗaya mana. Ko? To ni dai haka nake gani.
Sunana Abba Tudul. To ni dai a shawarar da nake ganin zan iya bayarwa shine, gaskiya sai mun fitar da san rai da kuma daukan halayya irin ta dan adam na bangaranci. Maganan ni Bahaushe ne ko Inyamuri ko koma wani yare, duk ba shi muke nema ba yanzu a Najeriya. Magana muke yi ta mu tsirata mu hadu mu tsirata rai mu gudu tare, ina ganin shine mafita. Kuma baya da nan a part of shugabanni mu daina zuwan kokari mu daina yin shugabanci domin wata bukata, ko da in fita daga talauci ko in surviving din dangi na ko yan uwa na ko duk wannan ba shi bane. Kai kokarin kai mulki domin al'ummarka ba dan kanka ba ma. Da yawa a halin da ake ciki da janyo mutum ake ta karfi a ce ya zo ya ki da ruko da waye, amma a halin da ake ciki yanzu mutum kudi yake bayarwa ma domin a zabe shi. To mu matasa mu ne dai kan gaba abu na farko da ya kamata mu fara kallo wannan maganar kudin sai mun cire shi. To mu matasan mu ne za mu kalli kasar, in ba mu kalle ta ba duk abin da shugabannin za su yi da duk wani abu da za a yi ba zai yi tasiri ba. Dole sai mun yi hakuri da wannan abin da za mu karba mun cire shi a zuciyarmu. Kuma duk yadda kake duk girman mutum duk shekarunsa kowa inda za ku kusance shi duk mulkin sa ma ga ya masa gaskiya da karanai in ya tashi ce karka ƙara zuwa wurina, ina ganin zai fi sauki.
To assalamu alaikum, sunana Aminu Habibu Zailaniola. Wannan hanyoyi da za a bi a daina faɗin ƙabilanci ko da na addini sai a ɗauko da wuri. Idan kai tunani ga Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto ga tafa ɓalewa ga Zik ga Awolowo ga su Malam Aminu Kano ga su Ragowar da Krista na da sun zauna tebur ɗaya sun ci abinci tare sun sha shayi tare sun yi komai suka tafi suka yi fafutuka kuma suka karɓi 'yancin Najeriya gaba ɗaya. Har suka gama abubuwansu babu wani wanda yake ce a wani dan bangare kaza ne wani dan bangare kaza ne sabanin yanzu. To in 'yan Najeriya ne abin da nake tunani su duba su gani duk abin da za su yi. Ya kamata ma gwamnatin tarayya ta shigar da manhaja makarantunmu na secondary da na primary a kawar da wannan kabilancin da addinancin, domin yanzu dan shekara 10 ma ya san yankinsa, dan shekara 10 na arewa ya san yankinsa, dan shekara 10 na kudu ya san yankinsa. Saboda haka ni a tunani na gaskiya hanyoyin da za a bi a gyara shine a dauko manhaja ta karatu a dinga sa abubuwan da su Awolowo suka yi da su Sardauna ga shi babu kabilanci ba su nuna a ni wannan musulmi ne ko kuma ni wannan krista ne ko ni Bahaushe ne ko Basakoce ko Inyamuri. Wannan dai abubuwan dai gaskiya shi ya kamata gwamnatin tarayya na ba ta shawara tun daga firamare har zuwa secondary sannan sai a shigar da shi jami'a.
Sunana Muhammad Sani. Ra'ayina wannan zai faru ne ta bisa yadda shugabanninmu suka rike mu, dan yawanci kabilanci ko bangaranci shugabanni su suke gina shi, su suke nuna wa magoya bayan su ga yadda za su yi. In ka duba
to amma su kuma mabiya me ya kamata su yi akan kansu?
Su kasance masu hankali da tunani a duk lokacin da wani ya kawo musu wata dabi'a sai su zauna su ga cewar me zai haifar musu a gaba. Idan ya zamanto in ba su yi tunanin cewar menene result da za su samu na abin da aka ba su na idear da aka kawo musu ba, to in ba su san result din ba ba su san me baya za ta haifar ba. In ya zamanto cewar suna da tunanin abin da gaba za ta haifar ba za su yi wani abu da zai saba wa abin da yake na daidai ba.
Abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa, ba tare da zaman lafiya ba ƙasa ba za ta ci gaba ba. Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Karfe 5 saura wato 9 saura a Gogon Ghana, 10 saura a Niger Nigeria, Kamaru da kuma Chadi. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta amince da kafa ƙarin jami'oi masu zaman kansu 8 inda ɗaya ce ta a arewa, cikin 69 a faɗin Najeriya 10 ne kace a arewa. Daraktan labarun hukumar jami'oin NUC Ibrahim ya kasa ya buƙaci 'yan arewa su zo su nema don kowa cika ƙa'ida zai samu.
Katsadin da suke hannunmu da ƙa'idojin nan za mu ba su kyauta kuma za mu taimaka musu kyauta.
Majalisar Dattawa ta kiyamincewa da buƙatar karɓo bashi da gwamnatin Najeriya ke neman karɓa kan yadda bayanin lamu ne yake. Dr. Khalid Aliyu ya aje limancin Sultan Bello don kaucewa ci gaba da hamayya.
Kauce zubda jinin bayin Allah da basji ba.
Shiko kwamitin makarfi na PDP ya nuna rashin amincewa ne ga tsaye da Jima Ibrahim a matsayin ɗan takarar jam'iyyar a zaben gwamnan Ondo maimakon Iyitayo Jagede. Tsohon shugaban matasa na kamfen ɗin Jonathan Muazu ya ce ya koma APC.
A raya arewa maso gabas mu ma ya kamata mu ba da gudunmawarmu.
A yayin da kwamitin APC ya buƙaci korar mataimakin kakakin jam'iyyar Timi Frank don aibanta jam'iyyar, PDP ta kai ziyara ga yayanta da ke Adane a hukumar EFCC da suka haɗa da Sanata Bala Muhammad, Fani Kayode, Obani Koro da Abati. Nasura da Maili Kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Usman Abubakar Baban Tini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da rabaran Ibrahim Usman daga Ekwa GRA Katsina ga Sheikh Baban Tini.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Baban Tini, babban limamin masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna, kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa. Dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani, kuma sun fada cikin wannan kunci. Mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata. Na farko dai tukuna, an kare tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo. Na biyu, sannan sai muka zo aka karɓi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wanda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma darajar man fetur. Wannan ya sa dole ko mun ci ko mun so mu samu kanmu akan wannan. To zamanmu mun faɗa cikin wannan, yanzu sai abubuwa guda biyu mu ga menene mu fuskanta. Mun sani dai alal haƙiƙa matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah, musamman rashin gaskiyar mutane da fataka da kuɗin mutane da sace kuɗin mutane da makamancin irin wannan. To yanzu menene abin yi gare mu? Na farko tukuna, su 'yan Najeriya, magana ta gaskiya, idan mutane suka faɗa cikin irin wannan yanayi, to dole ne su abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai. Wato su sadaukar da kai, su ɗauki haƙuri, su ɗauki jimiri, kuma su yi iyaka ƙoƙarinsu, su yi ta'addu'a, su bi Ubangiji, kuma su yi ta'addu'a, su yi ta neman Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu. Sannan kuma su yi ta ƙoƙarin aiki, su ga cewa ta wace hanya za su bi, su ga sun rage makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu. Sannan in aka komo ga ainihin gwamnati, abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi. Alal haƙiƙa gwamnatin nan dole a tausaya mata, domin ta karɓi mulki, ta iske ƙasa, ta faɗa cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa, wanda shi ne ma abin da take tantance akan cewa za ta fara aiki a kansa. Ta karɓi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira, babu dalili, kuma babu ji babu gani, wanda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta. To abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin General Buhari ya zanto ta fuskanci wa'ancan, kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har Allah tabaraka wa ta'ala ya fidda mu. Sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wanda suke masu samu, kamar manya-manyan attajirai, ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba, wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun faɗa a cikin tsanani da cikin kunci, to wajibi ne akan mawadata su ɗauki gabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin Alƙur'ani mai tsarki, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, suna ciyar da dukiyansu akan suna so, suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka daure a gidan yari, da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci.
Shi ma rabarin Ibrahim ya ce sai an ba da haɗin kai kafin gwamnati ta iya yakar almundahana.
To jama'a ƴan uwana ƴan Najeriya, ni rabarin Ibrahim Usman daga Eko Chajarye Katsina ina mai kira gare mu saboda da akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi kokari an yi yaki da cin hanci da rashawa. So ƴan uwana ƴan Najeriya Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa domin a ga cewa an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa, amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane. Mu yi kokari mu haɗa kai mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu, Allah mai iko ya yi aikinsa wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma da cigaban wannan ƙasa. Sa'ilin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki, Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Sa'ilin nan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da magana zancen Boko Haram. Muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su waɗanda suke wannan yaƙi su ga rai yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasar nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasar nan tare. Wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. The Voice of America,
VOA. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Shi kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
To a taƙaice, wasu sabbin alƙaluman ƙuri'u na nuna cewa tuni Amurkawa wajen miliyan 33 suka kaɗa ƙuri'unsu na zaɓen shugaban ƙasa, wanda ya baiwa masu hasashe damar faɗin wanda suke jin zai fi nasara a wannan takarar da ke ƙara tsamari. Wannan na nufin kenan wajen rubu'i ko 1-4 na masu kaɗa ƙuri'a sun riga sun kaɗa, duk da yake 'yan takarar da mashahuran magoya bayansu na ta kare kaina a faɗin ƙasar suna ta yaƙin neman zaɓe na ƙarshe gabanin zaɓen da za a gudanar a hukumance ranar Talata. Wani harin da aka kai ta mota daura da ginin Majalisar Dokokin Ƙasar Somalia a Mogadishu babban birnin ƙasar yau ɗinnan Asabar ya halaka mutane aƙalla 3 ya kuma raunata aƙalla 6 a cewar wani jami'in tsaro da kuma wani ganawo. Jami'an sojan Najeriya sun ce sojojin ƙasar sun sake ceto ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da 'yan Boko Haram masu tsauran ra'ayin addini suka sato daga garin Chibok sama da shekaru 2 da suka gabata. Ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta ce an sako Italiyawan nan 2 da wani ɗan ƙasar Canada da aka kama su a ƙasar Libya kuma sun koma ƙasar ta Italiya. Yau Asabar, wata kotun Turkiyya ta ba da umarnin kamun ƙusoshi 9 da 'yan jaridun kamfanin jaridar nan wadda ta adawa ce ta Cumhur Yet tun kafin ma a fara shari'ar su, a cewar kafafen yaɗa labarai. Wannan al'amarin da ya janyo damuwa a matakin ƙasa da ƙasa, inda ake ta cece kuce kan wannan batun.
Duka duka kuma masu aro da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, ciki har da zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim a yawa yake haɗawa ya kuma gabatar. Kamar na madadin Ibrahim ka Almasi Garba wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa masa, a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.